يا الله يا الله نرقى الله نكي نرقى بروكك تهت هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo inda ta nuna waɗansu daga cikin ƴan matan sakandaren Chibok da suka rage a hannun kungiyar tare kuma da gungun wasu matan da aka ce ƴan sanda ne da suka shiga hannun mayakan. Daga cikin ƴan matan da aka ce ƴan matan Chibok ne an ga waɗansu sanye da hijabi, waɗansu kuma da niƙabi, waɗansu daga cikinsu suna riƙe da ƙananan yara. Ɗaya daga cikinsu wadda ta yi jawabi da Hausa da kuma harshen Chibok ta ce ba za su koma wurin iyayensu ba, ta kuma gode wa shugaban ƙungiyar da ta kira Baba Shekau da ta ce yana lura da su sosai. Ta ce suna jin daɗin zaɓin da suka yi, ta kuma yi kira ga iyayensu su tuba. Ta gefen matan ƴan sandan kuma an nuna su suna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta zo ta cece su don su koma ga iyalansu. To za mu yi nazarin lamarin waɗannan matan duka nan gaba. To amma yau za mu mai da hankali ne akan yadda kishi yake sa waɗansu mata su ci zarafin ƴaƴan abokan zamansu, abinda waɗansu lokacai ma har yakan kai ga ƙarshen kwana. Kafin mu haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan wannan matsala, bari mu shimfiɗa da irin wannan lamarin da ya faru kwanan baya a jihar Kano. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori.
A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar dan shekaru 24 yace sun hada baki da matar sirkinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin ƴaƴan kishiyarta da nufin karbar kudin fansa daga mahaifin yaron, wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar, mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne, sai kawai masu garkuwar suka dauki danta na cikinta, wato Usman, maimakon ɗan kishiyarta wacce tuni ta riga ta rasu. Ga dai Abubakar ɗin da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS.
Ta ce musan wata mutum biyu za ta sasan aiki, mace mai wani aiki ne to zamanin na shiga cikin gida, wani aiki ne ta ce mun ba zan iya ba, ta ce wani aiki ne ta ce mun gaskiya ba zan iya ba. Cimta zan iya cimta shi kenan. Rana kaza insha Allah yanzu gidan na zo
ran yaushe kenan
wallahi bai mutum lokacin ba sai da an kwana biyu sai idan na zo amma ko sai mun ta alaji kuma abokina ne in na zo sai in kira sunansa ta kuma za ta fito waje haka muka dinga yi ta muka dinga yi har muka tsaya da lokacin da nace idan nan da ina ba samu yaran mu da biyu sai ya ce to ni kuma ina cikin wani take so ana sa dauki ayyukan marigayya na tajiya sadiya ce mutum gaskiya wa yamma ce mutum don Allah kan da ko abin da ya faru a ce mutum shi insha Allah zan ga mata
to tunda ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya
wanda ke wata daga daga baya iya wajen ina zaune shikenan sai na zo ne ta kira ni sai shi ya tsaftu waje muna magana da ta ce mun an zo samu ne tajiya sadiya zan yi wani aikin da kike nufi ta ku ne da duk gobe da bani na jini da na ce bane ne kuma ta wannan rikuri lokacin ta gaya mun lokacin da Alhaji zai dawo a za a ɗauki a yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa Alhaji ka kuɗi saboda ƴaƴanta Alhaji idan an ga masa abu ba zai mata ba amma in ƴaƴan marigayya ne da abin da aka ci mata ya mata zai mata cece shi kenan ba matsala muka shirya lokaci ranar Lahadi Alhaji zai dawo sauje yana dawowar Ladi na fito waje ta mun akwai kishin ta mata na haja iya ta sun kuma ta sun bata ne ta sun bata nan za ta turo min yaran guda uku za ta turo min yaran a cikin makaranta
to kai ka san yaran da kuka shirya za ku dauka ne ko baka san shi ba
gaskiya ni ba san shi
amma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura
ina gidan su sai wannan shi
yana nufin hakan baka san yaran gidan
ba dai wani yaran
su nawa ne a gida
wallahi ba zan iya samu sunan wajen ba ni ne dauke shi da gida
ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi
kai shi gaskiya da gidan nan kai shi
gidan ka
eh na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan gun makota inda kai shi gidan na abun ya dame ni
domin aiwatar da wannan aika-aika ne sai Abubakar ya da baki da abokinsa mai suna Mai Shu'aibu dan shekaru 23
ni gaskiya ba dan ya ka dau yaro ba abun nan tsotsayi ne ina kwanci
shekarar ka nawa kai
ni shekara ta 23
me kake yanzu
na kwance a gida.
A'a, makaranta kake ko zaman gari kake?
A sana'a nake shi da takalma a kasuwar sabon gari han takalma.
To ya aka ka shiga cikin wannan aika-aika?
Na kwance da safe sai ga Abubakar ya zo a shagona. Na kwance. Ya ce ne ma na yake. Nake ce me bacci nake yi ke kakala. Ya dai nuna le. Ya taso ne na fito. Sai ya ce waya ce zan dan daga me zan karbi kuɗi. Zan karban mai kuɗi. Na ce to shi kenan sai ya ban waya. Yana ganin da abin da yake cewa mutumin da muke waya da shi. Sai da muka je muna waya sai ya ce miliyan 2 zan ce. Na ce miliyan. Yake cewa zai ban 1,000. Muna gama wannan waya sai nake cewa Abubakar wannan kuɗin da aka nema na menene? Sai yake karanta mun yaro ne aka dauko shi da shi da wani yara. Kuma yaron yana gurin matarsa. Sai na nuna to kai ni gaskiya babu ruwa na wannan saboda to tun ranan nan ba mu ƙara ma haɗuwa ni da Abubakar ba. Sai zuwa da aka yi ɗaki na ma'aikata aka ɗauke ni. Iya abin da na sani ni wallahi tallahi kenan.
Kai me alaƙa ku da shi?
Unguwanmu dai da shi. Ban taɓa yin irin wannan saboda ba. Sosai ne wannan ɗin. Kuma da tun farko ya gaya min wallahi ba zan.
Sai dai Hajiya Wasila Abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace ɗan kishiyar tata.
Sunana Hajiya Wasila Abdullahi.
‘Ya’yanki nawa?
‘Ya’yana biyar.
Shi ya sunansa yaron da aka
yi? Shi yarona ne na uku sunan shi Usman. A ranar Lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba. Wajen misalin ƙarfe 10 har 11 ban gan shi ba. Sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani na ce an ɗauke min yaro sai Alhaji ya ce a duba makota yake ta dudduba ba a gan shi ba sai can 11 dare aka turo da text Alhaji muna yi maka sani da zuwa mu ne muka ɗauki yaranka in kana buƙatar bayani sai da safi.
Amma akwai rahotannin da suke cewa ke ma kaman da masaniyarki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a ɗauka ba.
To shi Allah ya sani ni wannan mutumi wallahi ban taɓa ganin shi ba. Gani na da shi so ɗaya ne da abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai ɗauke ta sai dai misali 10:30 yake zuwa ya ɗauke ta kuma ina sama yake ɗaukan ta ni ban taɓa sakowa mu yi sallama da shi ba a duk wulaƙancin da yake mata na dawowa gida a matsayin zamansu na aure ban taɓa zuwa sulhun ba amma ya ce ya yaro da ya ɗauke shi ya bani shi misalin ƙarfe 10:12 kuma gidan ana kulle shi da mukulli ni kuma bana ma fita a batan yaro na.
An ce kun shirya da shi ne akan cewa a ɗau ɗan ke kishiyarki ba ɗanki ba to a ƙarshe kuma wato abin ya faɗa kan ɗanki.
Ni a yanda ya ce mini a nan. To ni wallahi ban faɗa ba abin da na sani kenan.
Ba da shi kuka ci wannan tsarin ba?
Wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga ba ni da laifi a ciki. Shi da kansa ya faɗi abin da ya aikata yaro na a cikin unguwa an ce an ga Usman an yi gaba da shi a ranar Lahadi din yaro na ma ya faɗa na ce ƙarya ne ya za a yi mijin Aisha ya ɗau yaron nan sai aka ban magana zuwa safiya.
Yanzu malama maganar da ake ta an yi bayanin cewa kin lura kaman ɗanki an mai da shi ɗan bora wancan yaro shi ne ɗan mowa kuma don haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a ɗauke wancan yaro babu kina so ki ce babu ƙanshin gaskiya a wancan zance da aka
ya azabtar da ni akan wannan shar amma na bar shi da Allah ba a yi haka ba yalla bai ba a yi haka ba.
Ya alaƙar ku take da kishiyoyinki da 'ya'yanta?
Ni muna zaune ne lafiya bayan rasuwarta kuma ba wani yaro da ake azabtarwa shi dai ya nemi abin duniya ne asirin shi kuma ya tonu yana ganin zai samu mafita saboda babata yana ji ko bata nan ne to kuma Allah bai bashi nasara ba. Matar shi ta ga gawar ɗana ne a bayan gidansu shine asirin shi ya tonu to shi kuma ya ce an sai da ɗaya aka gan shi a kashe mutumin da ya sai da ɗa ai za a iya masa sharrin ɗan kishiya ko.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ƙarshen wannan bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi